بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الصبر شاشد ذوات الربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبور إيدة دريه لدقوم شاترا wanda daidai da bakwai ga watan August 1998 idan ba a manta ba muna karatu daga cikin wannan littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbir ila taslimi ka annaka taraha na al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani hafizahullahu malan ya gama ainihin karantar da mu shimfidar da yawa wannan littafi dangane da ainihin wajibci na bin sunna da kuma irin tsarin da ya tsara wannan littafi nashi to zai ce bayan da wannan littafi ya yadu aka samu ainihin matasa sun ta'asirantu da abin da wannan ainihin shimfiɗa take ɗauke da shi na wajabcin biyayyar sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma ainihin adawo abi sunna ɗin yayin da aka ainihin same ta a lokacin da ake kan wata matsala wadda ta saba wa sunna ɗin. To yace amma sai kuma waɗannan matasa suka yi ta kawo kukan cewa akwai manyan malamai suna sanya musu ainihin shubuha dangane da bin sunna ɗin. Daga cikin shubuhohin nasu malaman ainihin suka nuna cewa to ai in kun ce sai a dawo abu daya shine abin da ya tabbata a Qur'ani da Sunna kawai to yaya za a yi kuma da hadisin da aka samu Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce sabanin al'umma ta rahama ne to shine malam ya ce wannan hadisi akwai amsa da za a bayar game da shi ta fuska biyu fuska ta farko dai ya nuna cewa wannan hadisi bane ba magana ce wadda take ainihin ba ta da asali ba daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take ba sai ya ce innama an samu wannan ne ya zo da isnadi wanda yake ainihin maudu'i da kuma isnadi wanda yake mai rauni kwarai da gaske wanda yake ainihin yayi bayani akan su cewa a ikhtilafu ashabi lakum rahama da kuma ashabi kan nujumi fa ayyuhum iktadaytum fa bi ayyuhum iktadaytum to aka ce duk waɗannan ainihin ba su inganta ba to yace a koma a duba littafin shi silsilatul ahadith adh-dha'ifa wal mawdu'a to wannan littafi ne muka zo da shi muke tattauna ainihin waɗannan hadisai a takaice muna jin daga cikin hukunce-hukuncen da ya hukunta akan waɗannan ainihin wato lafuzza na hadisi wannan hadisi yana da lafuzza guda hudu a jiya ainihin mun karanto lafuzza guda uku lafazin da ya rage mana a yau shine lafazin da shi malam ya kawo shi a cikin wannan littafi silsilar da'ifa mujalladin farko lamba hadisi na 62 cewa ahlu baiti kan nujumi mutan gidana kamar taurari suke wannan lafazin ba cewa ya ashabi ba cewa ya mutan gidana fa bi ayyuhum muqtadaytum duk wanda kuka bi daga cikin mutan gidana to kun shiryu al-shaykh al-allama al-muhaddith al-albani yace mawdu'un wannan hadisi ne na ƙarya wa huwa fi nuskhati ahmad ibn nabiq yana cikin ainihin wato littafin ahmad dan nabiq al-kazzab wanda yake makaryaci ne wa qad waqaftu alaiha al-shaykh al-albani yace na samu wannan littafi nashi na karanta wa hiya min riwayati abi nu'aym al-asbahani al-imam abu nu'aym al-asbahani shine ya ruwaito wannan littafi qala haddathana abu al-hasan yace abu al-hasan ya karantar da mu hadisi abu al-hasan din sunan shi ahmad ibn al-qasim ahmad dan al-qasim ibn ar-rayyan al-masri al-ma'ruf al-ma'ruf bil-lukki bil-basra fi nahri dabisin qira'atan alayhi fi safar سنة 57 فأقر به قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط أبو جاء بن شريط أبو جعفر الأشجعي بمصر سنة 72 قال حدثني أبي إسحاق ابن حدثني أبي إسحاق ابن إبراهيم ابن نبيط قال حدثني أبي إبراهيم ابن نبيط عن جده نبيط ابن شريط مرفوعا إيتي يا كرقو دقاء النبي صلى الله عليه وسلم كما يبدأ دكاجة أنكرنتوانا إسنادي قلت ني ألباني ني لكتافي سيمتي فذكر أحاديث كثيرة سيا أنبت حديثي ديوا واتوات أن ديتي يا رويتو دوانا إسنادي هذا من هاوانا حديثنا دكتكي أتكد ذات أريد أيد همسن دتقوى سكسكا تبيو وقد قال الذهبي في هذه النسخة game da wannan littafi na wannan malami makaryaci ga abin da Imam Az-Zahabi ya faɗi yace fiha balaya akwai bala'o'i a cikin wannan littafi nashi wa Ahmad ibn Ishaqa shi Ahmad dan Ishaqa dinnan la yahillu lihtijaj bihi bi halatta akafa hujja da shi ba ma'ana in ya ruwaye hadisi to hadisin shi ba hujja bane فإنه كذاب دومين شي مقريتي ني وأقره الحافظ في اللسان الحافظ ابن حجر الأسقلاني وندي تعليقي أكن ميزان الاعتدال يسا مثل لسان الميزان يتبتر يقوم يردد وأنه هكونتي لإمام الذهبي قلت ني ألباني ألباني ني لتافي سينتي والراوي عنه أحمد بن القاسم اللكي ضعيف wanda yake ya rawaito wannan hadisi daga wurin shi wancan makaryaci da muka ce to shi kanshi ma kuma mai rauni ne ma'ana riwayar mutum mai rauni daga makaryaci Allah ya kiyaye to a takaitan takaitawa ka ji waɗannan hadisai su ne ainihin hadisan da ake maka bayani akan ainihin cewa ba su inganta ba har wa yau wannan ainihin wato hadisi ya zo da wani lafazi wanda shi Al-Sheikh Al-Albani ya fitar da shi ainihin a can gaba a cikin wannan littafi shafi na 631 shine zamu ji wannan ainihin lafazi shi ma a takaitan takaitawa dan dai ka tabbatar da cewa an gama kore lafuzzadin na wannan hadisi shi kuma yazo a cikin lambar hadisi na 438 a cikin wannan silsilar da'ifa cewa masalu ashabi masalun nujubi misalin ainihin sahabbaina kamar taurari ne maniktada bi shay'in minha ihtada duk wanda ya koyi da wata daga cikin tauraruwa to ainihin zai shiryu to haka sahabbaina ma suke mawdu'un wannan hadisi ma yake hadisin ƙarya ne رواه القضائي القضائي رويت وانا اتكين تكدا تتريديو دترا فسكا تبيو عن جعفر ابن عبد الواحد قال قال لنا وهب ابن جرير ابن حازم عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا يتي وي أبو هريرة يتي النبي صلى الله عليه وسلم يتي قلت ني الباني الباني ني لتافي سينتي وكتب بعض المحدثين على الحامشي naga wani daga cikin malaman hadisi yayi rubutu da rubutun hannun shi a gefen inda na kwafo wannan wa azunnuhu ibn al-muhibbi aw az-zahabi inna tsamani ibn al-muhibbi ne ko kuma ainihin wato imam az-zahabi yace hadha hadithun laysa bi sahihin wannan hadisi ne ba sahihi ba malami in yana da ainihin in yana karatu dama yakan rike biro ko pencil yana karanta littafin yana gyaran shi to sai zama a gefen wannan littafi inda albani ya dauko hadisin sai ga wani malamin hadisi ya rubuta cewa wannan hadisi ba ingantacce bane قلت ني محمد ناصر الدين الألباني الألباني من لتافي سينك يعني أنه موضوع وتمال من كان ليتي وانسا حديثي بإنغانت با ينا نفين حديث كرياني وآفته شوتر دا تتارد وانا حديثي جعفر هذا وانا جعفر لنا يتان عبد الواحد دا أكتش يا رويتوشي قال الدار قطني الإمام الدار قطني يتي يضع الحديث وانا متين يكسن جينا كركرا حديثا كريا وقال أبو زرعة أبو زرعة الرازي يتي رواء حديث لا أصل لها shi wannan mutum ya rawaito hadisai waɗanda ba su da ainihin wato asali wa saqa az-zahabi ahadith tahamahu biha imam az-zahabi ya kawo hadisai waɗanda ya tuhumci wannan malami cewa dishi ya kaga su min ha daga ciki ha ba hadda wannan cewa ainihin sahabbai kamar taurari suke wa qala sai az-zahabi yace innahu min balayahu wannan hadisi na daga cikin bala'o'in da wannan mutum ya kirkira ya danganta ga annabi sallallahu alaihi wasallama to a takaitan takaitawa ka ji ainihin dan haka wannan hadisi a ilmance bai ainihin inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba cewa ainihin sabanin al'umma ta rahama ne ko kuma cewa sahabbai kamar taurari suke duk yadda kaga lafazin nan nashi bai inganta ba to da Al-Sheikh Al-Albani ya gama tattaro ainihin wato bayanai akan wannan hadisi da yadda bai inganta ba sai yayi amfani da damar da ya samu a ƙarƙashin hadisi na 61 wanda mun karanta jiya cewa yana daga cikin waɗanda ba su inganta ba في شيء الشيخ الألباني يتي قال ابن حزم الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي باني تاريخ شأنجما كتن إن شاء الله تعالى يفدي أتكن لتافنش الإحكام في أصول الأحكام أتكن جزئي نشدة شافي نتمانين دعوك يتي فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلا تو كاذا دو دقوة أنن دو باين بياني دمكة يمكة ya tabbata abin wanda yake asalari cewa waɗannan riwayoyi ba su inganta ba cewa sabanin al'umma rahama ne ko sahabbai kamar taurari suke wannan ya nuna maka ainihin bai inganta ba waɗannan ainihin maganganu ina fatan mun gane sai yace bal la shakka annaha makdhuba babu shakka ma akan cewa waɗannan hadisai ba hadisai bane ƙarya ne kawai li anna Allah ta'ala yaqulu fi sifati nabiyhi sallallahu alaihi wasallama saboda Allah da ya tashi sifanta annabin shi sai yace wa ma yamtiqu anil hawa manzan Allah baya magana magana ta san zuciya ko ta san rai in huwa illa wahyun yuha duk abin da yake fadi wahayi ne akai mishi wannan ayoyi ne suka zo daga ta uku zuwa ta hudu a cikin suratul najmi fa idza kana kalamuhu alayhi salatu wassalamu fi shari'ati haqqan kulluhu wa wajiban in ko ya zama tunda ya zama magana annabi sallallahu alaihi wasallama duk gaba daya game da shari'a daidai ce baki ɗayan ta gaskiya ce kuma wajibi a bita fa huwa min Allah ta'ala bila shak to wannan ya nuna kenan babu shakka cewa to duk abin da annabi ya faɗa to daga Allah ne tunda annabi ya yarda shi Allah ya yarda shi akan cewa duk abin da yake faɗi gaba ɗaya babu abin da yake faɗi na san zuciya sai an yi mishi wahayi to tunda ko ya tabbata haka to ka gane cewa duk abin da annabi ya faɗa ko ya aikata ko ya hukunta to daga Allah ne ba shi da tashi ta cewa a ciki ba shi da ra'ayi akan haka sallallahu alaihi wa sallama wama kana min Allah ta'ala to kuwa duk abin da ya zan daga Allah ne fala yahtalifu fihi to babu sabani a cikin shi bi qaulihi ta'ala saboda Allah ya ce walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kaseera da a ce qur'ani ba daga Allah yake ba to da an samu rikici mai yawa a ciki to tunda daga wurin Allah yake fa to babu rikici to tunda maganganun ma'aiki daga wurin Allah suke to ba za su zama da rikici ba kenan sai ce wa qad naha ta'ala an at-tafarruqi wal ikhtilafi bi qaulihi to kuma Allah madaukaki ya hana ainihin wato rarrabuwa da kuma sabani Allah ya ce wala tanaza'u kar ku ainihin rarrabu kar ku yi jayayya wannan yazo a cikin suratul anfal aya ta 46 fa min al mahal an ya'mura rasuluhu sallallahu alayhi wa sallama bittiba'i kulli an ya'mura rasuluhu bittiba'i kulli qa'ilin min as sahaba radiyallahu anhum to tunda ko ya zama duk maganar da Allah ya faɗa ya zan babu sabani a ciki kuma Allah ya hana sabani to abin ne da ba zai yi a ce manzon Allah yayi umarni da cewa abi duk abin da wani sahabi nashi ya faɗa ba domin ko wasihim man yuhallilu shay'a wa ghayruhu yuharrimuhu daga cikin sahabban annabi akwai wanda zai halatta wani abu wani sahabin kuma sai ya halatta wannan abu to in aka ce yanzu duk abin da ya fito daga sahabbai a dauka to kaga wannan ya ce haram in ka bi tashi wannan ya ce halal in ka bi tashi to ai rabu ko ba a rabu ba to tunda ai rabu shin an bi abin da Allah yake nufi kenan na cewa a haduwa kai nan ka a rabu to kaga ba zai yi ba kenan walau kana zalika lakana bai'ul khamri halalan yace da a ce duk abin da ya fito daga sahabbai zai zama daidai to da ya zama siyar da giya halal ne ittida'an bi samurata bin jundu saboda koyi da samurata dan jundu samurata dan jundu sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne yace shan giya dai kam haramun ne amma siyar da ita halal ne sahabi ne kuma na annabi kuma ya bada fatawa akan haka to in ko ce duk abin da sahabi ya faɗi daidai ne to sai wani ya ce eh to wani sahabin ya ce daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yadda ya haramta shan giya ya haramta sai da ita hadisi ya tabbata akan haka sai ce to ai kuma ga wani sahabin kuma ya ce halatta ya halatta a sai da ita sai ce to duk wanda ka dauka yayi to kaga abinda Allah ya hana na rarrabuwa ya zo ko bai zo ba to dan haka ba a san rarrabuwa a cikin musulunci wala kana aklul burd lis sa'imi halalan da kuma ya zama ainihin cin ainihin wato alburd kama abinda yake karamin abu kama aburo kama ridi makamantan su haka ga mai azumi da ya zama halal ne ittida'an bi abi talha saboda koyi da abu talha abu talha sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan kana azumi kaga abu wanda yake mara yawa haka dai ridi ne ka dauka ka afa dan abu wanda yake kadan yace ba komai azumin ka bai lalace ba halal ne dan ka ci sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne wa haraman ittida'an bi ghairihi minhu da kuma sai zama cin wannan abu kamar ridi sai zama haramun saboda koyi da wani wani yace haram wani yace halal kaga an saba wala kana tarkul ghusli min al-iksali wajiban ittida'an bi ali wa usmana wa talhata wa abi ayyuba wa ubay bin ka'ab da kuma ya zama in mutun ya sadu da matar shi bai yi ainihin mani ba to shikenan da wajibi ne ba zai yi wanka ba kada ya sake wanka har ya zama mai wankan to yayi laifi saboda me saboda haka sayyidina ali da usmanu da talhatu da abu ayyuba al-ansari da ubay bin ka'ab manya cikin sahabbai alarammoni malaman fiqh malaman hadisi nasu sun ce in ka sadu da matarka matakar ba kai mani ba to wanka bai hau kanka ba wa haraman da kuma sai ainihin wannan fatawar da su wadancan suka ce ainihin ba wanka akan ka to da ya zama kuma aikata ta to ya zama haramun ittida'an bi Aisha ta ibn Umar domin Aisha ita kuma ta ce dole sai kai wankan janaba ko kai mani ko ba kai ba sannan ibn Umar shi ma ya faɗi haka to wani sahabi kuma ya ce ba za ka yi wanka ba tunda dai ba kai mani ba wa kullu hadha marwiyun indana bil asanid sahiha ibnu hazm yace duk waɗannan zantuttuka da kaji mun danganta ga sahabbai mun ruwaito su da isnadai masu inganci daga su waɗannan sahabbai ya tabbata kowanne sahabi da kaji an faɗi maganar nan ya tabbata ya faɗi haka to yanzu tunda ya tabbata Aisha ta ce matakar ka sadu da matar ka mani ya fita zaka ainihin wankan janaba ya tabbata kuma Aliyu yace matakar ka sadu da matar ka mani ainihin bai fita ba zaka ainihin yi wankan janaba. Aisha kuma tace mani bai fita ba, kuma ba zaka yi wankan janaba. Fatawar Aisha, mani bai fita ba kuma zaka yi. Fatawar ainihin waɗancan sahabbai su Aliyu, mani bai fita ba, suka ce ba zaka yi wankan janaba ba. Kaga matsala ɗaya ce, amma sun saba biyu. Mun fahimci wannan da kyau ko? To inda ake duk abin da sahabi ya faɗi sai a aiki da shi, to da sai ya zama kenan addinin musuluncin kowa ya kama gaban shi kenan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Summa aqala fi bayani ba'd al-ara'i allati sadarat min as-sahaba. Sa'annan sai Ibn Hazm ya tsawaita sharhi game da wasu ra'ayoyi waɗanda suka fito daga ainihin waɗansu sahabbai. Wa akhta'u fiha as-sunnah, waɗanda ainihin sun kuskura sunna. Wa zalika fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, wannan kuwa tun a zamanin shi. Saboda wasu sahabban zai yi wata sunnar ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma ba su santa ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? Kamar waɗancan sahabban da suka ce mutumin da ya sadu da matar shi bai yi maniyi ba, to babu wanka a kan shi. Annabi ne ya bada fatawa wannan a farkon musulunci. Ba su san annabi ya dawo ya gyara daga baya ya ce daga yanzu duk wanda ya sadu da matar shi matuƙar kan azzakari ya ɓoye a cikin farji, to wanka ya zama wajibi, yayi maniyi ko bai yi maniyi ba. Ba su san wannan hadisin ba. Don haka har bayan mutuwa annabi su suna bada fatawa da haka, sai daga baya tukuna aka zo aka yi gyara akan haka. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Wa ba'da mamatihi, ko annabi na da rai ko annabi bai da rai, sai zama ainihin suna bada fatawa, fatawan nan sai zama ta saba wa sunna. Summa qala, sa'annan sai Ibn Hazm ya ainihin ci gaba da cewa a dai cikin wannan littafi al-ihkam fi usul al-ahkam a cikin mujallabi na 6 shafi na 86 yace fa kaifa yajuzu taqlidu qaumin yukhti'una wa yusibuna, yaya za a ce ainihin wato za a bi mutanen da zai yi ainihin su iya yin kuskure kuma zai yi ainihin su yi daidai. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Ba zai yi a lazimta mana bin mutanen da zai yi su iya yin kuskure zai yi su iya yin daidai ba. To wannan magana ta ne mutane nauyin aka ce sahabbai suna kuskure. To ba kuskure ba, ai hallafi sahabbai suna yi. Wancan sahabi da ya je ya zina ba sahabi ba ne? Wancan da ta je ta yi zina ba sahabiya ba ce? Wancan da ya je ya shagiya ba sahabi ba ne? Wancan da ya je ya sata ba sahabi ba ne? Duk wannan ya tabbata yana nan tsakanin cikin Muwatta da Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i. Sahabbai ne suka yi. Laifi ma kenan, to balle kuskure? Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Ina ma'ana kuskure? Mutum ne ya zo yin neman daidai sai ya kauce wa daidai din nan ba da gangan ba. Shi ake kira kuskure. Ai inda gangan ya sai a kira abin wauta, ba za a kira shi kuskure ba, sai a kira shi ganganci, wauta, laifi. To in ya zan haka a ce babu yadda za a yi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama su yi kuskure, to wallahi tallahi kun ɗaukar wa kanku matsala mai dama, kuma duk wani ɗan bid'a sai ya samu hujja a kanku. Saboda duk wata bid'a da zaka ga wani ɗan bid'a yana yi, ƙarshenta sai iya lalubo wani dalili ya ce to ai gashi an samu wannan sahabi kaza yana yi, sai a ce to shi wannan sahabin ga haƙƙin shi kuskure yayi. Amma kai yanzu tunda ka gane kuskure ne, ko aka ganar da kai cewa kuskure ne, kai ka doge akan haka to kai dan bid'a ne, shi ko sahabin kuskure yayi, dan haka yana da lada kwa ɗaya ma sakamakon kokarin gano abin da yake daidai. Kai kuwa mabarnaci ne tunda ka gane barna kuma ka ci gaba da binta. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Yasa ba zai yiwu a lazimta wa mutane ainihin haka ba. In ba haka ba, duk matsalolin nan kusan da aka yi wa'azi akan su a izala, to za ku dawo ku warware su kenan. Rubutun sha ne abin da ya shafi ainihin wato abin nan, matsala ne na taron suna da suke cewa za a yi taron suna, da duk an samu wasu hujjoji waɗanda wanda duk ya kauce yake son zuciya zai iya ainihin lalubo wani dalili ya ce gashi wannan sahabi ne na annabi ya yi kaza, wannan sahabi ne na annabi ya yi kaza, to sai a ce to innamal hujjatu fil athar, menene ya zo daga Allah daga annabi sallallahu alaihi wasallam, shi zai warware wannan rigimar. Domin yanzu gashi Allah ya ce kaza, annabi ya ce kaza, sahabi kaza ya ce kaza, to wanne za mu ɗauka? Allah ya ce, annabi ya ce, shi za mu ɗauka. To in kuma muka ce a to ya za mu ce sahabi ba za mu ɗauki nashi ba, yanzu muna nufin sahabi ya yi kuskure? To lallai in haka kake nufi, to sai a ce to a ɗauki na sahabin kenan, to ka yadda a ce Allah ya da annabi sun yi kuskure? Domin dai tunda yanzu kamar waɗannan maganganun, wannan ya ce siyar da giya haram, wannan ya ce siyar da giya halal, to lallai dole ɗaya daga cikin maganganun nan ta zama daidai, ɗaya kuma ta zama kuskure. To in ya zama ɗaya ta zama daidai, ɗaya ta zama kuskure, to yanzu wadda ta zama kuskuren nan wanda ya taba ya yi kuskure ba kenan? To in ku an ce lallai dole a tafiyar da su tare, to ka gaya min yaya za a yi a tafiyar da waɗannan maganganu tare? Dole dai ɗaya ce za ta zama daidai, kamar yadda za mu zo mu ji Imam Malik zai faɗi insha Allah. Don haka sai ainihin Ibn Hazm wa qala qabla dhalika, kafin waɗannan maganganun da muka karanta kuma sai Ibn Hazm ya faɗi a cikin dai wancan littafi nashi Al-Ihkam juz'i na 5 shafi na 64 ta haka babu zammil ikhtilaf, akwai babu da ya kulla ya sa mishi babu zammil ikhtilaf, babin da ke bayani akan zargi na ainihin wato sabani. Ibn Hazm yace wa innamal fardu alaina ittiba'u ma jaa bihi alqur'anu an Allah ta'ala alladhi shara'a lana dinal islam, abin da yake farilla akan mu shine bin alqur'ani wanda yazo daga Allah madaukaki wanda Allah shine ya shar'anta mana bin addinin musulunci. Wa ma saha ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam alladhi amarahu Allah ta'ala bi bayani ad-din, sa'annan kuma abu na gaba da ke wajibi akan mu wajen biyayya shine abin didde inganta daga ma'aikin Allah wanda ainihin Allah ya umarce shi da ya mana sharhi akan wannan addini. Fa saha anna al-ikhtilafa la yajibu an yura'iya aslan, to wannan ya tabbata kenan cewa sabani asali ma bai ma halatta ma a tsaya a kula da shi ba. Wa qad ghalata qaumun, Ibn Hazm yace wasu mutane sun yi kuskure, wa qalu suka ce al-ikhtilafu rahma, sabani rahama ne. Wa hajju bima ruwiya an annabi sallallahu alaihi wa sallama, sun yi hujja da hadisan da aka ruwaito daga annabi cewa ashabi kan nujumi bi ayyihi muqtadaytu muhtadaytu, wanda sahabbaina kamar taurari ne wanda duk kuka bi kun shiryu. Qala Ibn Hazm yace wa hadhal hadithu batil, wannan hadisi ƙarya ne, barna ne, makdhubun, kuma ƙarya aka danganta ga annabi sallallahu alaihi wasallama. Min tawlidi ahli al-fisqi, fasikai ne suka kirkiri wannan hadisi suka kaga shi. Li wujuhin baruriya, abin da yasa ni Ibn Hazm na faɗa haka saboda wasu dalilai waɗanda yake ba makawa akan ka kasa kunne ka saurare su. Ahaduha ɗaya daga ciki annahu lam yasihha min tariqin naqli, wannan hadisi da kaji ta hanyar riwaya cewa ainihin ilimi na hadisi to bai inganta ba. Wasani fuska ta biyu annahu sallallahu alaihi wa sallama lam yujiz an ya'mura bima naha anhu, ba zai yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin wato halattawa mutane ya umarci mutane da abin da ya hane su ba, ya hana su abu kuma ya umarce su kuma su yi. Wa huwa alaihi salamu qad akhbara anna Aba Bakr qad akhta'a fi tafsirin fassarahu, manzon Allah ya taba cewa Abu Bakar kai kuskure a wannan fassara da kai. Wa kazzaba Umar fi ta'wilin ta'awwalahu fil hijra, manzon Allah yace Umar kai kuskure game da fassara da kai ainihin game da wannan mas'ala ta hijra. Wa khata abassana bila fi futiya aftabiha fil idda, manzon Allah yace wa Abu Sanabil wani sahabi ne kai kuskure game da fatawa kaza da ka bayar game da iddar mace. Fa min al mahal, to abu ne da ba zai yiwu ba. Al mumtani, wanda babu ta yadda za a yi wannan abu ya afku. Allazi la yajuzu albattata, wanda yake faufau wannan abu yanke ba za a kaddara cewa zai yiwu ba. An yakuna alaihi salamu ya amuru biktiba'i ma qad akhbara annahu khata, ba kuma zai yiwu annabi ya tabbatar kaza kuskure ne kuma ya umarni da bin wannan abu ba. Tun a gaban shi gashi suna bada fatawa suna yin kuskure, kuma sai ya ce duk wanda kuka biya daidai ba zai yiwu ba. Fa yakunu hina idhin amara bil khata ta'ala Allahu an zalika, in ko ya zama manzon Allah zai umarni da cewa duk abin da ya fito daga wurin su abi, to sai ya zama manzon Allah ya umarni da kuskure kenan. To Allah ya daukaka daga ya kyala manzon shi ya bada ainihin fatawa akan abi kuskure. Wa hashalahu sallallahu alaihi wa sallama min hadhihi sifa, Allah ya tsari manzon Allah da irin wannan sifa ta cewa abi abin da yake kuskure ne ko abi mutanen da suke kuskure. Wa huwa alaihi salatu wassalamu qad akhbara annahum yukhti'una, tare da cewa shi annabi ya bada labarin cewa suna yin kuskure. Fala yajuzu an ya'murana biittiba'i man yukhti, to ba zai yiwu kuma yace mana mu bi mutumin da yake kuskure ba. Illa an yakuna alaihi salamu arada naqalahum lima rawau anhu, sai dai in ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama yana nufin game da abubuwan da suke curowa daga gare shi, to ya nuna cewa su dinnan mutane ne nagari ba za su yi kuskure akan haka ba, to sai dai in wannan ma'ana, sai dai in ya zama fassarar hadisin inda ya inganta ma annabi yana cewa ne duk abin da wani sahabi na waya zo ya ruwaito daga gare ni to ku yadda, domin ni dinnan duk abin da ya fito daga baki na gaskiya ne, to sai dai in haka, domin su amintattu ne. Fa haba sahihun, sai zama wannan fassara ta zama daidai. Li'annahum radiyallahu anhum kulluhum thiqatun, domin sahabbai dukkanin su mutanen kirki ne amintattu. Famin ayyuhum naqala, duk wanda ainihin wato ya ciro da hadisi daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallama
ya kawo maka ka dauka ka bi faqad ihtadan naqil, to wannan ainihin mai cirowa shi sahabin ya shiri domin ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne, amma fatawashi kanshi da ilimin shi ya baka kai tsaye a ce ka karba, to ai da shikenan shari'ar musuluncin da ditta da ta rude kenan. To fuska ta biyu kenan daga cikin fusakun da suke nuna cewa wannan ainihin cewa sabani rahama ba daidai bane. Fuska ta farko da yace hadisin bai inganta ba, fuska ta biyu kuma cewa in ya zan sabani rahama ne to shikenan sahabban shi da kanshi annabi ya nuna suna yin kuskure, kuma sai yace a ci gaba da binsu, wato kuma a ci gaba da sabanin kenan, kuma ya zama rahama shi da kanshi kuma ya hana. والثالث فسكة أكو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الباطل من ذن الله صلى الله عليه وسلم باي فتن أبن ديك برناني بل قوله الحق دفن كان دي فتن قسكياني. وتشبيه المشبه للمصيبين بالنجوم تشبيه فاسد كما انتا ودني كما انتا وايك جاتي ووطن دسك داتي يكما انتا سود التوراري ce wa da ya sahabbai din kamar taurari suke duk wanda aka bi an shiryo. Ibn Hazm yace wannan kwatance ne fataccen kwatance, saboda Ibn Hazm yana da ilimi irin na taurari, ba kuma ilimi irin na taurari wanda muka yi bayani jiya cewa ilimin taurari aka suka shi biyu, akwai ilimin taurari na bokanci. Wannan shine annabi yace duk wanda ya dandani wani abu daga cikin shi to ya dandani nau'i na bokanci. Akwai ilimin taurari wanda ta hanyar haka zaka bi ka iya gano wasu abubuwa na ilimi waɗanda suka gabata da waɗanda ainihin suke zuwa, da wannan ilimi ne ake kiyasi ainihin a buga sai a gano cewa gobe sallar azhar za ta shiga daidai lokaci kaza, sallar asar za ta shiga daidai lokaci kaza. Wannan ilimi gaskiya ne, ba barna bane, ba ƙarya bane, indai an samu ƙwararren malami akan shi ya bada magana akan haka ana yadda. Da wannan ilimi ne malamai za su iya bi su gano cewa kaza da ya faru to ya faru daidai lokaci kaza ne, wanda ya daidai da rana kaza, ga watan kaza, ga shekara kaza. Don haka ba daidai bane da zarar ka ji wani yana magana dangane da ilimin taurari sai ka zo ainihin sai ka hukunta shi akan cewa ai irin wanda yake magana a kai irin wanda shari'ar musulunci ta magana dangane da kafircin shi ne. Lallai sai ka tsaya ka yi bincike cikin aqida, bincike mai zurfi. Kuma abin da yake kawo mutane suke afkawa da cikin wannan babban kuskuren shine mafi yawancin mutane hatta ilimin aqida ba zuwa suka yi aka koyar da su ba, kawai daga zarar kana cikin fatarka, ba ma guje ne kai, kirista ne kai, ba yahude ne kai, tariqa kake bi, sai ka zo sai ka kama addinin musulunci kace zaka bi sunna, wai kawai kuma shikenan wai sai kace ka zama malami a cikin sunna. Idan kai malamin bid'a ne, yau in ka tuba ka karbi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, to baki daya sai ka je ka koyi ilimi tun daga foundation shi, in ko ba haka ba to katar da mutane za ka yi ta yi gugguɗin malantar ka ta bid'a gaba daya ta gama aiki, domin yanzu ka shigo wata hanya ne daban wadda take bace kama da ainihin hanyar da kake a kai ba. Jama'a mun fahimci wannan da kai ko? Dan haka kamantawa da ake cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kamar taurari ne, cewa duk wanda ya bi su ya shiryu, to wannan kamantawa ce wadda take cike da kuskure. Al-Imam Ibn Hazm ya ci gaba da cewa wa kadhibun zahir, kuma ƙarya ce a sarari. Li'annahu man arada jihata matla'il jiddi al-jiddi, domin duk wanda yake ainihin sanya tinkari inda tauraron jiddi yake fitowa sai ya fuskanci wannan ainihin jiha da wannan tauraro yake. Fa amma jihata matla'is sarafana, sai ya ainihin fuskanci inda ainihin bangaren da tauraron sarafan yake fitowa, lam yahtadi, ba zai shiryu ba. Ma'ana in ya zama in ka fuskanci daidai inda tauraro kaza yake, shine zai maka ishara zuwa gari kaza, to in ka kalli daidai inda tauraro kaza yake ai ka bata baka shiryu ba kenan. To ashe ba kowanne ne ka kama ka shiryu ba kenan. Su kuwa kamantawa da suke suna nufin duk matsala in ta taso, to inda duk wata fatawa da wani sahabi ya bayar, wanda ya ce haram, wanda ya ce halal, to duk wanda ka dauka daga ciki ka shiryu. To kaga wannan kamantawa da suke da taurari shi kanshi yana nuna ainihin wato hatta ilimin taurari ma ba su sani ba waɗanda suka yi wannan kamantawa. Bal qad dalla dalalan ba'ida, Ibn Hazm yace wanda yake neman hanyar tauraro kaza sai kama tauraro kaza to ya bata mai nisa. Wa akhta'a khata'an fahisha, kuma ya fada kuskure wanda yake a bayyane. Walaysa kullun nujumi yuhtada biha fi kulli tariqin, ba kowane tauraro ne ake bi a shiryu a gane kowace hanya ba. Fa batala tashbihul madhkur, dan haka waccan kamantawa wadda suka yi a cikin wancan hadisi na ƙarya kamantawa ce wadda take ta baci. Wa wadaha kadhibu zalika alhadith wa suqutuhu wuduhan daruriyan, Ibn Hazm yace daga nan ne zaka gane wannan hadisi zahiri marele ƙarya ne, kuma wannan hadisi yayi tuntsira gudi ya kifa ya fadi. Lallai dole ka san haka a ilmance, babu yadda za a yi wannan hadisi ya inganta. Intaha bayanin Ibn Hazm ya kare. ونقل خلافته ابن الملقن في الخلافة أينهم ابن الملقن يا أكوان ما جنات ابن هزم أتكيت أتكل تاسنش الخلافة ألم برتك الدات أريد أيد سبعين دبير فسكا تبيو وأقره كما ابن الملقن يتبتر دا ابن هزم يا دوان ما جنا وبه ختم كلامه على الحديث دوان ما جنا مات ابن هزم يتك ما جنا فقال ابن الملقن يتي وقال ابن هزم ابن هزم يتي خبر مكذوب وانا حديثي نينا قريا موضوع وان دي تقاجا شاكي باطل برناني وانا حديثي لم يصح قط وانا حديثي ده اي باي انجنت با فادق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ايكي با جماعة منتهي جنن دي كوكو تو وانا شيني تقيتتن بياني كو تقيتتن بياني وان دا اينهم مكتي دا مازام اينهم كران تاسو نگا تكن وانا لتاسي دا شيء الشيخ المحدث الألامة محمد ناصر الدين الألباني يمن هجا دا شيء واتو سلسل الأحاديث الضعيفة تو دون هكا سي اينهم الشيخ الألباني يكي الثاني فسكا تبيو دا تكن فساكن دا با انونا مكا وانا حديثي بي انجنت با أن الحديث ما أبعثه مخالف للقرآن الكريم وانا حديثي نتي واسابان الأمة راما نيكو سابان wannan hadisi tare da kasancewar shi hadisi ne mai rauni to kasan fatiwa kuma ya saba wa alqur'ani fa innal ayatil waridata fihi sin nahyi an al-ikhtilaf fi ad-din wal amr bil ittifaq fihi ashhar min an tuzkar ayoyin da suka zo a cikin alqur'ani game da hani dangane da sabani a cikin addinin musulunci da kuma ayoyin da suka yi umarni da cewa a hada kai waɗanda suka zo a cikin alqur'ani to shahararsu ta fi ƙarfin ma a ce sai an ambace su duk wanda ya karanta alqur'ani ya fahimce shi to ya san waɗannan ayoyi shahararru ne sun hana sabani sun yi umarni da a hada kai walakin la ba'sa min an nasuqa ba'daha ala sabilil misal al-shaykh al-allamah al-qari abu abdurrahman al-albani yace babu laifi mu dan koro wasu daga cikin su dan mu buga ainihin misali qala allah ta'ala allah madaukakin sarki yace wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum kar ku yi sabani sai ku tarwatse sai karfin ku shikenan sai ya ainihin watsi wannan aya ta zo cikin suratul anfali aya ta 46 dan haka wannan ayar zahirin ta gashi abinda take cewa wala tanaza'u kar ku yi jayayya kar ku yi sabani meke haifar da jayayya sabani ina fada ka yadda me zai sa a jayayya ba jayayya to kar ku sake ku yi jayayya in kuka yi jayayya shikenan sai sabani ya shigo sabani na shigowa shikenan karfin ku ya tarwatse nan da nan aka shigo ku sai a fatattaka ku wa qala allah madaukakin sarki yace wala takunu minal mushrikina ya ku musulmi kar ku zama kamar mushrikai minal ladina farraqu dinahum mushrikai wadanda su sun rarraba addinin su wa kanu shi'a a suka zama kungiya kungiya tariqa tariqa mazhaba mazhaba kowa ya kama ra'ayin shi kullu hizbin bima ladayhim farihuna kowace kungiya sai kaga abinda ta sasa gaba shine ya dame ta aqidar ta ce raddi ne ga ɗan tariqa duk garin da aka sauka wa'azi za a yi kan tariqa raddi ne ga ɗan izala duk garin da aka sauka raddi za a yi ga ɗan izala ya zama ba ku da manufa sai kawai abinda kuka yarda da shi shi kawai kuka damu da shi in ka dubi mafiyancin mutane abinda suka waye gari kenan yanzu da zaka tara mutane mu ɗan izala ka ce za ka yi musu wa'azi ka zo ka ɗauko musu matsaloli na wajibcin bin sunna to sai ga an fara kunkuni an fara cewa shi ma ko ya zama kaza ne da za ka ɗauko wa'azozi waɗanda suke dangane da saɓon Allah da mutane suke yi sai a ce a'a yau kuma cin mutuncinmu kawai aka yi an dai san mu muke yin wannan kuma aka zo ana ta cin mutuncinmu da za ka ce a tafi makaranta sai a ce to wai lallai wai yana nufin sai ka zo ka yi karatu wurin shi abin da za ka yi musu wa'azi ran su yi daɗi ka ce yau za mu fata-fata da 'yan ɗariƙa sai ga wannan alhaji ya saɓe rigar shi wannan ya gyara tabaran shi yawwa ai gwamma a ci ubansu wai shi abin da yake so kenan kaga wannan ya zama ɗan bid'a sahibu hawa da za ka tara 'yan ɗariƙa za ka yi musu wa'azi ka nuna musu bayani dangane da alƙur'ani Allah ya ce annabi ya ce ga a tsantsar addinin musulunci sai ya zama ɗan izala ne shi ma ya zama bawahabi ne kuɗi ake aiko mishi daga ƙasar Yahudawa abin da suke so ka tasa musu ɗan izala a gaba kai raga-raga da su sai a ce wannan malami ilimi a wurin shi kamar ruwa ba ne mutum waliyu ne fa mun fahimta ko kuma ka zo ka ce za ka yi musu wa'azi akan zikiri kowa abin da ya tasa gaba kawai shi ya dame shi to addinin musulunci ba haka yake ba in ka dubi qur'ani babu abin da babu a ciki to dan haka ake son kai ma ka ladabci da wannan ladabin in ka zo za ka yi wa'azi to duk abin da ya kamata a faɗa kawai babu ragayya akan kowa sai in matsalar ba ta zo ba don in da a ce za a yi ragayya da annabi ya ragawa kanshi dan gane da wasu ayoyi da suka sauka Qur'ani da ya saka yasu. Aisha ta ce wallahi da annabi ya boye wani abu, ya ce da babu ayar da zai boye a Qur'ani irin ayar da take umarnin shi da auren matar Zaidu. Bawa ne Khadijatul Kubra take da shi, sunan shi Zaidu dan Harisa, mutumin nan kasar baka fata, mutumin Ethiopia. Khadijatul Kubra ta dauki wannan bawa ta bada shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nuna wa wannan bawa kauna. Rannan sai iyayen wannan bawa sai suka zo, da suka zo sai suka ce suna son a siyar musu da wannan dana su, dan su ne ba bawa bane, amma hadari ne saka shi a bauta. Manzon Allah yace a ba, tunda dai ku iyayen shi ne, gashi nan ya tashi ya bi ku. Yace ni in bi su ina da, nafi son in zauna wurin ka ina bawa da in bi su ina da. Manzo Allah ya ji daɗin wannan karamci da Zaidu ya mishi, ya girmama shi. Iyayen Zaidu suka ainihin wato ji babu daɗi, dan me zai faɗa haka? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya saboda wannan daɗi da ya ji sai ya ce kaje ni kuma na ƙanta ka. Su kuma jin daɗin haka sai suka musulunta, kuma suka ce mu kuma mun ban maka shi amana. Shine manzo Allah ya dauke shi ya dora a gaban raƙumi yana kewaye garin Makka tun ba a yi hijira ba. Yana ce ya duk mutanen Makka ku shaida cewa Zaidu ɗana ne, ko na mutu Zaidu zai gaje ni halal malak. Shine tabanni kenan, don ya halatta a farkon musulunci. Ka dubi wani kawai da haka rana tsaka kace danka ne halal malak ɗinka. To ana nan sai Allah ya saukar da ainihin wata ka'ida. Wannan ka'ida ita ce babu bambanci tsakanin baƙar fata da jar fata, ko wane ne, kai dai musulmi ne duk ɗaya ne. Don haka sai annabi ya ce wa dangin shi, ku ɗauki ɗa ku bani budurwa in ɗauka in aurawa da wannan ɗana wa Zaidu. Sai aka fara gunaguni dan menene zai ce ya bashi bakurai shi ya jawur da ita a baiwa bakin fata, zai ci mutuncin mu zai kaza. Sai Allah ya saukar da aya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Bai halatta wa mu'mini namiji ko mace in Allah ya ce kaza, manzo Allah ya ce kaza, ya zama suna da wata ta cewa ba. Sai suka ce mun sallama, sai suka dauya suka bayar. Wannan ya tana nan matar Zaidu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura mishi, shi ya nemo mishi, shi ya mishi wahala, ya gina mai gida, ya bashi komai. To ana nan sai Allah ya ce to daga yau sai yau kada a sake kiran dan wani da sunan uban wani, kar wani ya sake cewa wani dan shi ne, sai dai dan uwan uwataka ta musulunci, amma babu tabanni. Dan haka ko matarka in za ta rubuta sunanta, ta rubuta sunanta Fatimatu Muhammad, amma kar ta sa Fatimatu Ali. Fatimatu Muhammad za ta sa ta danganta kanta ga sunan mahaifinta, kar ta sake ta danganta kanta ga sunan wani, ta sa sunan mahaifinta. Kana da rai, ka mutu, kuna tare, ba ku tare, sunan ta nan har abada Fatimatu Muhammad. Amma yau ta fita gidan wannan Fatimatu Jallo, jibi ta koma Fatimatu dan Asabe, zata ta koma Fatimatu dan Tinatu, jumping yayi mata yawa kenan. Ita kenan kullun zata tafi kotu affidavit, zata tafi kotu canjin suna, ta bar sunan mahaifinta tun farko mana. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To sai Allah ya kafa wannan doka. Har ma manzon Allah ya ce duk wanda ya kyamaci sunan uban shi, ko ya kyamaci uwar shi ko uban shi, aljanna haramun ce gare shi. Ubanka ko da maguje ne, to in ka rubuta sunanka Abdullahi, to sai ka sa nomau a gaba. Ubanka ko da maguje ne, shine sarkin maguza, sai ka rubuta haka. Dan haka ga sunan Umar ibn al-Khattab, wannan al-Khattab baban Umar, ai da maguje ne, a maguzanci ma ya mutu. Ga sunan Ikrimatu ibn Abi Jahalin, ƴaƴan Abu Jahal, ƴaƴan Abu Lahab da suka musulunta duk ana danganta su haka. Shine har sai su zo sahabbai suna son su ci mutuncin su. Sai ya ce ya kai dan makiyin Allah, in za a kira Ikrimatu, sai manzo Allah ya ce ba ni son cin mutunci, ba ni son rashin arziki. Dukkan ku iyayen ku ba maguza bane? Ko an kira wani an ce dan makiyin Allah? Shi yadda iyayen ku suke maguza, shi ma uban shi ba maguje ne, me bambanci? Babu cin mutunci a cikin addinin musulunci. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To sai Allah ya tashi jaraba annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce wannan ƴa da ka aura wa yaron nan naka, to ka ce ya sake ta, kai kuma ka aura. Ku dubo wata matsala tun farkon tarihin yadda abin yake. Ka ce ya sake ta, kai ka aura. Manzo Allah ya shiga ya fita, ya shiga ya fita, abin ya yi mishi nauyi. Sai ya kira Zaidu ya ce Zaidu ka rike matarka da kyau. Abin ya yi mishi nauyi. Sai Allah ya ce wato tsoron mutane kake, ba za ka ji tsoron Allah ba? Shikenan ya fito ya ce Zaidu Allah ya ce ka saki matarka in ta gama idda ni in aura. Kuma hakan aka yi. to Aisha tace da a ce annabi zai boye wani abu a duniyan nan to da wannan karatu zai boye shi amma yana nan cikin suratul ahzabi to shine da aka ji Yahuda suna ainihin zargin annabi har yau akan wannan matsala to dan haka har ita kanta wannan mata Zainabu tane wa sauran matan annabi Al-Fahri tace dukkan ku gidan uwayenku aka daura auren ku ni ko daga saman bakwai Allah ya dauro aure na daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha saboda tana da yawan kishi akan annabi sallallahu alaihi wasallam tace duk matan annabi ba wadda ta tsone mini ido irin Zainab jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka babu wani ainihin wato abu wanda ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya boye don haka Allah madaukakin sarki ya hana ainihin mutane su karkasu su ainihin zan kungiya in za ku kafa ta dan yi wa addinin musulunci aiki ba dan tarwa tsakan al'umma ba wannan musulunci bai kyamaci wannan ba ku kafa kungiya don ku yi wa addinin musulunci wasu ayyuka na yau da kullun yadda rayuwar addini za ta gudana amma ya zama kun kafa kungiya gaba daya kun manta da addinin musulunci kun manta da Allah kun manta da manzon Allah kungiya kawai kuka tasa gaba ita kuke wa salati ita kuke wa komai to kun bata amma za ku kafa ta ne kadai dan ku samu saukin gudanar da wasu ayyuka amma duk abin da yazo Qur'ani da Sunna shi kuke yi wadancan ma sun gaba kungiya dan me don su sami wa addinin musulunci a nasu bangaren amma duk manufa daya ce to wannan addinin musulunci ba zai ki wannan ba irin wannan kungiyar ba amma ya zama ku kafa kungiya wadda yake za ku saki tafarkin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in kuka haka kun halaka wa qala Allah madaukakin sarki yace wala yazaluna mukhtalifina mutane ba za su gushe ba suna tayin sabani illa man rahimar rabbuka sai wanda Allah ya ji tausayin shi shine ba zai afka cikin sabani ba wannan ainihin aya ta zo a cikin suratu Hud a cikin suratu Hud aya ta 118 zuwa 119 wannan aya kuma da take magana akan hani game da rarrabuwa suratul Rum aya ta 31 zuwa 32 Ash-Shaykh al-Allamah al-Albani yace fa idza kana mar rahimar rabbuka la yakhtalifuna to idan ya zama wadanda Allah ya tausayawa sune ba sa sabani wa inna ma yakhtalifu ahlul batil mabarnata kenan sune suke yin sabani amma wadanda Allah ya rahama to ba sa sabani to fa kaifa ya'qilu an yakuna al-ikhtilafu rahma to yaya za a hankalta sabani ya zama rahama tunda Allah yake ba za su gushe ba suna sabani sai wadanda Allah ya kiyaye to ma'ana wadanda Allah ya kiyaye to sune ba sa sabani to wadanda suka bata sune suke sabani kenan to ya za a sabani ya zama rahama tunda batattu ne suke yi fa sabata anna hadha al-hadith la yasihhu sanadan wala matnan al-shaykh al-allamah al-albani yace kaga ya tabbata kenan wannan hadisi ainihin bai tabbata ba ta wajen ainihin sanadin shi ko kuma ta wajen matanin shi mutanen da suka ruwaito kaji su mutane ne makaryata mutane ne mutanen banza sannan lafazin hadisin kuma bai zo daga harshen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba shi kanshi lafazin ma da dimuwa a cikin shi da bankaura zalika fa alaihi bil mafdar sadiq wanda ke son cikakken bayani ainihin akan waɗannan hadisai da muka karanta sai koma ya duba wancan littafi da aka gabata silsilatul ahadith adh-dha'ifa dan haka nazo na karanta mana dan na san zai zo zai faɗi wannan magana yace a koma aje a duba to mun ji irin abubuwan da ya tattauna a ciki amma tare da haka ni ma na takaito mana ne ka je ka dauki wannan littafin ainihin silsilatul adh-dha'ifa ka samu ka karanta waɗannan matsalolin ka gani wa hina idhin yatabayyanu bi wuduhin annahu la yajuzu ittikhadhuhu shubhatan litawaqqufi an al-amali bil kitabi was sunnah allazi amara bihi al-a'immatu yace to tunda mun ji hadisin nan bai inganta ba to ashe abu ne wanda yake karara cewa bai halatta a dauki wannan hadisi ya zama wata shubha wani rikici ko wani dalili wanda zai dakatar da mutane aiki da alqur'ani da sunna wanda su kansu limaman fiqh hudun nan sun yi umarni da haka hadisin da ake kafa hujja tunda bai inganta ba ai matsala ta kare ko zaniyan kashi na biyu na daga cikin shubuhohin dama ya kawo shubha uku ne yace shubha ainihin wato ya tarkasa shubuhohin daga cikin ainihin wato shubuhohin wasu suna ce wato ku kun ce a hada kai abu alqur'ani da sunna to ga kuma annabi yana cewa sabani rahama ne to shine kaji amsa game da wannan shubha dan haka wannan shubha bata to sai wace kuma wa qala akharuna wasu shehunan kuma suke cewa idza kana ikhtilafu fi ddin manhiyan anhu to in ya zama sabani an hana shi a cikin addini wato in ya zan addinin musulunci ya hana sabani fa ma za ta kulu na fi ikhtilafi sahabati wal a'immati min ba'dihim to me za ku ce game da sabani da sahabbai suka yi da limaman musulunci ainihin waɗanda suka zo a bayan su? Ai sahabbai sun yi sabani ko? To malaman fiqh ma ai sun yi sabani ko? To in kun ce wancan hadisi bai inganta ba, to ai aikata to ga wasu sun yi sabanin daga cikin magabata, to yaya kuma za ku yi? wa hal samma tafarqin bayna ikhtilafihim wa ikhtilaf ghayrihim min almutaakhirin, shin akwai wani bambanci a tsakanin wancan sabani na ainihin sahabbai da kuma wannan sabani na yanzu na mutanen karshe yanzu? Mun fahimci tambaya kamar suke wa Sheikh Al-Albani. In kun ce ba kyau sabani, to ai sahabbai sun yi sabani, su Imam Malik sun yi sabani da su da sauran malaman fiqh, to yanzu kuma ana yin sabani kun ce a daina, kuma wannan al'umma ta karshe kun ce ta yi koyi da ta farko, to ta farko ta yi sabani, ku kuma yanzu kun ce ta karshe kar ta yi sabani, to akwai bambanci tsakanin wancan sabanin na sahabbai? Dan haka ya amfani da kalmar sammata, waccan sabanin, wannan sammata ta macen samma, muta'in samma amin samma can, to sammata ta can kenan ko me? Ta macen can. Mutanen kudancin zaria suna cewa watan nan, to sai a ce watan can kenan. Hausa ba ta da faɗi wani lokaci. Sammata, waccan saɓanin da wannan saɓanin na yanzu akwai bambanci? Wal jawabu, amsa akan haka, na'am, akwai bambanci. Hunaka farqun kabirun baina al-ikhtilafain, akwai bambanci tsakanin irin saɓanin da sahabbai suka yi da irin saɓanin da mutane suke a yanzu. Wa yadhharu dhalika fi shay'ain, ta hanyar gane abubuwa guda biyu zaka iya gane cewa akwai bambancin. Al-awwal, abu na farko, sababuhu, ana son ka gane sababin sabanin, me sababin sabanin sahabbai. Wal akhar, abu na biyu da ake son ka gane asaruhu, wanne ta'asiri sabanin yayi, ma'ana menene ya jawo sahabbai suka yi sabani, sannan da suka yi sabani din ya haifar da wani tasiri ga addinin musulunci, an samu wani ta'abi, shine abin da yake nufi. To in ka san waɗannan abubuwan guda biyu zaka iya gane cewa da bambanci. A takaicen takaicewa, sabanin sahabbai sabani ne wanda ya zama na ɗabi'a. Sabanin ɗabi'a shine Bahaushe ke buga misali da cewa sabanin harshe da haƙori. Lallai tsakanin harshe da haƙori duk haɗin kansu mataran suna sabani. Kana wurgawa harshe nama sai miƙawa haƙori sai ya tauna, in ya gama taunawa sai ya dawo da harshe sai ya wurga shi ciki, kaga sun haɗa kai sun yi maganin abu ɗaya, kaga kansu a haɗe. Amma ana nan wataran sai haƙori na sama da na ƙasa sai su haɗu sai su danna ainihin harshe, dan mugunta ne, a kuskure ne ya faru. To kaga wannan sabanin ba za a zargi haƙori dan me kai ba, ba za a zargi harshe kai kuma dan me ka shiga tsakanin su ba, dole haka ta faru tunda suna tare ko? To sabani na ɗabi'a kenan. To haka ya faru wa sahabbai, sabani ne wanda wannan na ɗabi'ar ɗan adam ne baka iya rabawa mutum da shi. An fahimci wannan da kyau ko? Ba sabani ne na ganganci ba. Sannan tasiri fa bai yi tasiri ba, domin sabanin nan nasu babu wanda ya buɗe baki ya ce sahabi kaza kafiri ne cikinsu, babu wani sahabi da ya buɗe baki ya ce wannan sahabin ɓatacce ne, babu wani sahabi da ya buɗe baki ya ce wannan sahabin bai halatta a bi shi sallah ba, babu wani sahabi da ya buɗe baki ya ce wannan sahabin in ya ɗaura aure ba za a karɓa ba, babu wani sahabi da za a kwantar da shi ana mishi sallar gawa wani ya kauce ya ce ai wannan ba zan mishi sallah ba, kaga bai musu wannan tasirin ba kenan. To yanzu kuwa sabanin namu akwai sababi. Me sababi? Ganganci ne yanzu mutanen ƙarshe suke, domin ga anyar da za a warware saɓanin sai a ce a'a, lakum dinukum waliya dini. In yaga ka gama kawo mishi hujja babu yadda zai sai ya ce to za a tilasta ni in ba abin da ban yarda ba ne? Kaga me yake nufi? Ganganci ne kenan yasa dole a ci gaba da saɓani. Misali, ka ba da fatawa kaza, ko ya ganka ka yi aiki kaza, sai ya ce ina dalili, sai ka ce ga dalili, shi kenan sai ya gamsu. To kaga kai ya haɗu. To amma ga dalili an kawo, sai ya ce a'a bai yadda ba. Kwatankwacin wannan, aka fito da gawa daga makara, a ciki akan makara za a yi mata sallah, sai aka kwantar da ita a hannunta na hagu, ma'ana ta kalli yamma kenan, ƙafafunta sun kalli arewa, kan yana ainihin kudu, fuskar tana yamma, ƙeyar tana gabas. Sai na ce a'a, a koma da ita cikin gida, a je a kwantar da ita a hannunta na dama, kan yana ainihin kudu, kafan na arewa, ƙeyar na yamma, fuskar na gabas. Haka hadisi ya zo a cikin Mu'jamu Tabarani daga manzon Allah da isnadi sahihi. Ba magana ta ƙare ba, tunda an ce annabi ya ce. To aka dai yadda dai kamar ne nufin ƙarfi ne, amma ba a san ransu ba. aka je aka shigar da gawa aka dawo. Da aka fito makabarta suka ce menene dalili akan haka, nace a ku da kuka sabawa abin da ake da shi a cikin musulunci ku za ku kawo dalili. Ina dalilin cewa za a kwantar da gawa ta kalliyan ma anan Najeriya in za a yi mata sallah? A to ai duk ɗaya ne, nace a'a ba ɗaya bane, tunda an samo daga manzon Allah to ba ɗaya bane. Manzon Allah sunnar shi ta nuna gawa za a kwantar da ita ta kalli alƙibla ne in za a yi mata sallah, haka a cikin kabari. Wannan shine addinin da muka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda duk ya saba haka to muna neman shi da dalili. To babu dalili, to shikenan, to kai ya hadu akan wannan magana kwaya daya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai aka da ana kunkuni, to ko a bashi da fahimtar shi mana? Sai nace to wannan bata kenan. To kun ga yanzu wannan sabanin da akai tsakani da Allah ya kamata ayi. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. تغاش حديثي أكاكاو من كرنت حديث أنا نتكين أحكام الجنائز. الإمام الطبراني في تدشيد إسنادي صحيح لغا منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا تمالك أكا أجي مشغاوة تقوانتا أهننت ندامة تفزكنت الكبلة يتأي ديدي كير ونن أينهن غاوة محل الشاهد كينان يتأي لكفا فوان ششيلي ما fuskar tana fuskanta alƙibla gabas kenan. Misali ana da aka idar da sallah sai aka kama hannun shi aka ce ala gafata malan, haka ake yace haka ike daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai malamin ya juya ya ce wa sauran dalibai, to ku rike gashi yau daga annabi an samu. To me ya hana mu ma ai haka a ce to gashi daga annabi? Jama'a kun ji mun zauna lafiya, yau ba dariƙa ba mazhaba, yau ba kungiya ba ra'ayi ba san zuciya, yau gashi shari'a kenan. Summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha. Shehu dan fodiyo yace idan aka ce Allah ya ce ko annabi ya ce, yace wannan yafi karfin mazhaba, linzami yafi karfin bakin kaza. Sai ne sai bi yace sunan wannan shari'a. To me Allah yake game da shari'a a cikin Alkur'ani? Yace likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Duk mutanen da kaga mun aiko musu da annabi ko manzo, to akwai shari'a, akwai annabi, akwai tafarki da muka sa musu. Shari'a annabi Musa daban da tamu, shari'a annabi Isa daban da tamu, to mu ma tamu daban da tasu kenan ko? To sai kuma Allah yace summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri. Sa'an da annabi yazo ya samu maguzawa suna bin shari'ar maguzanci, kristoci na bi suna ainihin bin ta kristanci, yahuda suna bin ta kristanci, sai Allah yace daga cikin waɗannan shari'o'i kai kuma sai muka kawo taka shari'ar muka dora ka akai. Sai Allah yace fattabi'ha, ka bi wannan shari'a, wala tattabi' ahwa'ahum ko ahwa allazina la ya'lamuna, karka sake ka bi san zuciyar waɗanda suke jahilai ne. Allah ne ya saukar da litafan su fa, kristoci da yahuda, amma tunda yanzu qur'ani ya sauka to sun zama jahilai, litafan su sun tashi aiki. To balle kawai menene dalili? Ha, babu dalili, duk ɗaya ne. To ga abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama, abi kai ya hadu sai kace to kowa ba sai rike fahimtar shi ba? Ina ake magana fahimta? In kaji ana magana fahimta babu nassi kenan, amma inda nassi to in ka bi malam wani akan nasi kai ba muqallidi bane. Shari'a ka bi, dan shi kanshi wannan malamin wannan magana tafi karfin shi, yana kafirce mata wuta zai tafi tare da Fir'auna. Domin yadda Allah yace fa asa fir'aunur rasula, to yana kafirce wannan magana shi ma ya zama fa asa huwa ar-rasula kenan, shi ma ya saba wannan shi manzon kenan. To na buga wannan ne don ku ga menene sababin wannan sabanin. San zuciya ba sabani ne na dabi'a ba. An yi kaza ka ce me dalili? An ce gashi daga annabi. To kai me yasa ka nemi a saba wannan abin? Sai ya ce a babu dalili, yana ganin dai duk ɗaya ne. Haka ce to ka bar wannan magana, sunan ta san zuciya, ka zo ka kama shari'a. Sai aka ce kuma a bar kowa akan fahimtar shi da ra'ayin shi. To me ya kawo wannan sabanin? San zuciya da taurin kai. To kaga da bambanci da irin namu da nasu kenan. Ɗaya kenan. Sannan na biyu tasirin shi akan wannan maganar da ka kawo, ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi da jahilan da ke tare da shi sai su bata ka, sai a ce kada a sake bin shi sallah. Tunda ya saba wa limamin kungiya, to shi wannan ba dan kungiya bane, kada a bi shi sallah. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Sayyidina Abdullah dan Abbas, kamar yadda al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito hadisi sahihi, yana zaune a ainihin Basra. Sai ka zo aka ce mishi ala gafata malan, yau ƴan uwanka sun hau idi a Makka, sahabbai su Abdullah dan Zubairu. Amma da ike juma'a ta dace da idi, tunda suka yi sallar idi da hantsi, to ba su sake fitowa ba don yin sallar juma'a. Ba su yi juma'a ba, ba su yi azhar ba, sai la'asar kawai liman ya fito aka yi sallar la'asar. Sai yake sun dace da sunna. kuma ba kungiyar su daya ba, wannan yana kungiyar Muawiya Abdullahi dan Zubair, wannan na kungiyar Abdul Sayyidina Ali. Kungiyar daban-daban ne, amma tunda an zo an ce yan uwanka yau sun yi kaza, kuma shi ya ga abin da suka ya dace da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai ya ce sun dace da sunna. Kungiyanci da ya hana shi ya ce kada Allah, wannan shirme da Allah. To wallahi ku ji tsoron Allah, duk abin da kuke faɗi Allah zai muku hisabi. Ku bagganin cewa Allah ya mallaka muku minbari, Allah ya mallaka muku hudubar juma'a da ta idi da wa'azin ƙasa baki ɗaya, Allah ya mallaka muku za ku hau ku ɓata wanda kuke so, wallahi ku ji tsoron Allah zai muku hisabi akan duk abin da kuke faɗi. Mutane suna zaune a cikin ɓatansu, suna bin ɗariƙu, wasu na bin maguzanci, wasu na bin son zuciya. Kuka ce a zo a bi ainihin addinin musulunci. Menene addinin musulunci? Kuka ce Qur'ani da sunna. Kuka ce la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq, ba za a bi kowa ba indai ya saba ma Allah. Kuma sai kuma ku kuzo kuna ce wa mutane su bi son zuciyarku, aya amurukum bil kufri ba'da iz antum muslimuna. Abinda Allah madaukakin sarki yace, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kace ya ku kristoci da yahudawa, ku zo ga magana wadda za ta hada kanmu da ku, yau ba sauran fada. Menene? Allah na'budu illa Allah, kada mu bauta kowa sai Allah. Wala nushrika bihi shay'a, in muna bauta Allah kuma kar mu hada shi da kowa. Sa'annan in mun ci gaba muna bauta Allah babu shirka. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi, kada wasu su mayar da wasu ibangizai masu kafa musu shari'o'i su rabu da Allah. To abinda mutane fa suke zaune kenan, mutane suna zaune, wasu na bin bata, wasu son zuciya, wasu maguzanci. Haka zuwa ka ce a zo jama'atu izalatil bid'a wa iqamati sunna, wallahi wannan aikin jan aiki ne. Da farko tukuna sai kun yi karatu, zunzurutun karatu, sannan na biyu sai kun mallaki littattafai, sannan na uku wallahi sai kun sha damara, kun tsarkake zuciyarku. In ba haka ba, shedan zai tasa ku gaba. Kuma to sannan duk inda wata bid'a ta zo, sai kun kifar da ita ta yi tuntsira gudi-gudi tukuna, sannan ku sa barandami, ku sara wuyanta, ku tabbatar ta mutu. To sannan duk inda aka samu wata sunna kuma a tashi a yada ta. To wallahi kun zauna lafiya. In ba haka ba, kun yi wa Allah ƙarya, saboda kun ce za a gusar da bid'a kuma an zo ana bid'a, kun ce za a tsaya da sunna kuma an zo ana yin ainihin bid'a. Allah ya kiyaye. To dan haka sai malam ya ce fa amma ikhtilafus sahaba, sabanin sahabbai dai, fa inna ma kana an daruratin, ya zama musu dole ne. Wa ikhtilafin tabi'iyyin, kuma sabani ne na dabi'a. Minhum fil fahmi, wanda ya zo gare su ainihin sakamakon fahimta, wannan ya ce ya fahimci kaza, wannan ya ce ya fahimci kaza. La ikhtiyaran minhum lil khilaf, ba wai dan suna zabin su yi ainihin sabanin ba. Don inda muke gane haka shine, in wannan ya bada fatawa kaza, wannan ya bada fatawa kaza, idan suka hadu to sai su zo sai su hadu akan magana daya. Ashe kaga sabanin ya faru ne sakamakon fahimta. Da zaran sun hadu a wuri daya, to sai a kokarin fahimtar juna, sai a gane magana daya ita ce daidai, kamar yadda misalin haka zai zo mana insha Allah ta'ala. Yudafu ila zalika umurun ukhra, yace kuma har yau za a hada da wasu abubuwa daban. Kana fi zamanihim, waɗanda suke a zamanin su. Istalzamat ikhtilafuhum, wanda ya lazimta musu ainihin ya turfafa musu yin sabanin. Thumma zalat min ba'dihim, sa'annan daga baya sai wannan ainihin sabani sai ya ainihin gushe. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Akwai wasu abubuwa da suka sanya su suka yi sabani din, daga baya waɗannan abubuwan sai suka gushe. Daga cikin abubuwan kamar waɗanda na fara buga misali, a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rinka tura su yin wa'azi da karantarwa garuruwa, kamar irin ainihin su Mu'az ibn Jabal, su Abu Ayyub al-Ansari da makamantansu. Annabi ya rinka tura su wa'azi, to wannan an tura shi gari kaza, wannan an tura shi gari kaza. In matsala ta taso, kowa sai ya hukunci gwargwadon abin da Allah ya sanashe shi. Idan ya hukunci gwargwadon abin da Allah ya sanashe shi, daga baya in suka zo suka hadu, ai ko mun ji labarin an ce ka bada fatawa kaza, sai ya ce eh, me yasa ka bada wannan fatawar? Sai ya ce a, na dogara ga kaza ne, ko kuma na yi kokari na. Sai ya ce to ba daidai bane, ga abin da yake daidai. Sai ya dawo sai ya bi, shikenan sai kai ya hadu. To haka ake son mu ma mu yi yanzu. Ba lallai ne malami ka san komai ba, domin al'amarin ilimi dukiyar Allah ce. Ba za ka iya cewa ka mallaka yadda Allah ya mallaka ba, sai dai ya san maka abin da ya ga dama. To ashe daga cikin abin da ya san maka din nan, to iya kokarin ka. Ranar da ya zama wani ya zo da abin da ya fi naka, to sai ka yadda ka karba. Amma ka ce faufau ba wanda za ka yadda ka sallamawa, to wallahi ka zama ainihin wato mai girman kai. Iblis ya tasa ka gaba. Gashi malam a ƙasa ya ce raji al-ihkama fi usul al-ahkam Ibn Hazm, ka koma ka karanta littafin al-ihkama fi usul al-ahkam na ainihin al-imam Ibn Hazm al-Zahiri, وحجة الله البالغة نكما لتاف حجة الله البالغة للدهلوي نا الشيخ الدهلوي أو رسالته الخاصة بهذا البحث كوكما لتاف واندشي وانا مالمي سكوتين دقودا أكا وانا مسألة يسامش أقد الجيدي في أحكام الاجتهاد والتقليدي ka koma ka karanta waɗannan tafai za ka samu cikakkun bayanai akan haka kamar yadda ne mana alƙawari tun lokutan da suka gabata cewa za mu zo mun zo kallon wannan littafi na Ibn Hazmin a ɗan tattauna bayanai kaɗan akai wannan shine littafin na al-Imam Ibn Hazmin al-Ihkam fi usul al-ahkam yadda ta ganshi haka mujalladi biyu ne juz'i 8 amma al-Sheikh Ahmad Shakir ya ɗauke shi yayi tahqiqi yayi takhrijin hadisan shi da afaran shi ya zama mujalladi 8 baki ɗayan shi manya manya Al-Imam Ibn Hazm mutumin kasan Maghrib ne wato mutumin nan yammacin duniya ne Spanish ne mutumin ainihin wato kasar Turai ne daga nan yammacin duniya sai ainihin yazan an haife shi a cikin ranar 30 ga watan azumi wato karshen azumin Ramadan a cikin shekarar Hijira na da 384 wato a cikin karni na 4 kenan ya rasu kuma Hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 456 yau shekara wato shekara shi 72 daidai a duniya yayi yau shekara shi 963 da rasuwa abokin al-Imam Ibn Abdul Barr ne wanda muka zo muka yi tarihin shi a takaitan takaitawa a kwanakin baya abokin shi ne har ma Ibn Hazm kamar yadda muka ji a cikin ainihin littafin nan yakan yi riwaya shi Ibn Hazm din daga Ibn Abdul Barr mun fahimci wannan da kyau ko babban malami ne kuma waziri ne minista ne ma a kasar su tun yana saurayi an taba bashi minista ya rike ministries kutun da guda sannan ga kuma ilimi na addini yana da wannan littafi al-ihkam fi usul al-ahkam game da ainihin usulul fiqh yana da littafi na ainihin fiqh ne na hadisi na sunna al-muhalla wanda yake sharhi ne na wannan littafi nashi al-mujalla sannan yana da kuma littafi wanda yake akan sabanin kungiyoyi da mazhabobi da dariqu da aqidoji ya sa mishi al-fisal shi kuma yayi shi a cikin mujalladi 3 juz'i 5 wannan a takaitan takaita dangane da ainihin Ibn Hazm kenan kuma dukkanin malami da ka ganshi zaka same shi da daidai wannan lokaci zaka same shi da kuskure inda ya daidai a dauka inda ya kuskure a kai